Rahoton wanda aka yi wa takin imar aiki nan gaba a Ghana, hanyoyi zuwa ga ayyuka masu dorewa, shawarar yin cikakken tsari don cike gidin da ke tsakanin guraben aikin yi na yau da kullum da kuma bunƙasa kasuwar aiki. Ya ƙara da cewa kashi 75 cikin 100 na ma'aikatan Ghana na fannin masu zaman kansu ne da ke kunshe da sana'o'i masu ƙanana da matsakaitan jari. A wajen bikin kaddamar da rahoton, shugaban hukumar UNDP a Ghana, Angela Lusigi, ta jaddada muhimmancin gina ɗan adam ta hanyar ilimi, samar da ababen more rayuwa da fasaha don samar da ayyukan yi masu dorewa musamman ga matasa. Ta ƙara da cewa,
if you're looking at the future of work, then you have to look at the talent pipeline, but you also have to look at the infrastructure that will support the entrepreneurs and the small businesses that need to grow and create jobs.
Idan ana duban makomar aiki, to tilas ne a duba tasirin masu basira da hazaƙa, kuma tilas ne a duba ababen more rayuwa da za su tallafa wa masu harkokin kasuwanci da ƙananan sana'o'i da ke buƙatar bunƙasa da kuma ƙirƙiro ayyukan yi. Ta ce rashin aikin yi ga matasa wani bam ne da zai iya tashi kowane lokaci, don haka akwai buƙatar mu ɗauki matakin gaggawa don magance matsalar. Ƙalubalen rashin aikin yi ga matasan Ghana na matuƙar tasiri ga tunaninsu da karayar gwiwa wurin neman ilimi, kamar yadda wannan matashiyar da ta kammala jami'a shekaru 6 amma babu aiki ne ke nunawa.
Sunana Fatima Fadama, na kare school 2018, shekara 6 kenan ba aiki. Mutum ya apply so ba aiki. Ina da cewa ce ka kare school, yayin ka sun biya kudi amma ka kare ka zo kana depend kansu. Ina biye yinki ita muna rokon government ya kuma duba muna cikin so ba mu ma mu samu aiki nan wani mu yi, saboda ka rufe makanka asiri isa ka nemi ilimi amma ka kare kana yi gida dai ne ka samu. Ya za a yan bayan ka masu yi kwazo su je school na ba su zuwa, saboda ga wanda ke gaban su ma ya je school ma ina gida bai kulle komai, me yasa da su je?
Masani kuma mai sharhi kan harkokin tattalin arziki Hamza Tijjani ya yi tsokaci kan illar rashin aikin yi da kuma wasu daga cikin hanyoyi da za a samu mafita idan an bi.
Wannan bincike ko ya nuna mana cewa mafi yawancin matasan kasar Ghana ba su da ayyukan yi. Wannan ko babban barazana ne idan gwamnati bata tashi ta magance wannan matsala ba, saboda ci gaban kasan da zaman lafiya duka za a samu matsala a nan. To yana da kyau gwamnati ta fito da sare-saren da yake za a yi a magance wayannan matsala. Daiwa na farko, ya kamata ba da ilimi da yake ana yi a nan kasar Ghana, gwamnatin ta maida hankali wurin ba wa matasa ilimi na fasaha da kimiyya, yadda za a yi idan mutum ya kammala karatu ba lalle sai ya yi dogaro wurin gwamnati a bashi aiki ba. Shi karan kanshi yana da ayyukan hannu da yake zai samar ma kanshi yayi ba da ya jira gwamnati ta bashi aiki ba. Sannan kuma yana da kyau gwamnati ta bude wasu cibiyoyi a samu daidai kuma matasan da yake suna da hazaka wurin bude ma kansu ayyuka, da yake idan an ba su tallafi za su iya bude wannan ma'aikata su dauki yan wayensu a su ba su aikin yi. Na uku, ya kamata gwamnati ta yi haɗin gwiwa da kamfanoni da yake suna zaman kansu, saboda bincike ya nuna mana mafi yawancin ma'aikatan kasa musamman matasa za ka ga suna aiki ne karkashin wannan kamfanoni da yake suna zaman kansu.
Sakamakon bincike da shawarwarin rahoton ya bayar da taswirar sauye-sauyen zamantakewa da tattalin arzikin Ghana, wanda aiwatar da shi zai buƙaci haɗin kan masu ruwa da tsaki da suka haɗa da gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu, ƙungiyoyin farar hula da kuma ɗaiɗaikun mutane. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.